بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin. Yau dai 6 ga watan 7 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435, wanda kuma ya dace da 5 ga watan 5 miladiya 2014, wanda wannan shine darasin mu na 5 a cikin wannan littafi mai tarin albarka نبي الرحمة صلى الله تعالى عليه وسلم سيرة ودروس وعبة درس اللي قبات من شافي نقوم شاشدة واندا تنبوي ويصن قبات زم تاشي رضاعه في بني سعد معنى شاير دع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعكي السكين قبيلا بنو سعد مالك التي كانت من عادة العرب يا كفنتينا دقتكين العاد اللارباوة في الحواضر أتكين براني أن يتلمسوا لأولادهم المراضع سنيما ويائع ينسوا ما تشاير وفي البوادي أتكين أويكا ابتعادن بهم دومن نيسان تاسو عن امراض حاضرة دغتوت التكائر ان مرايا مرايا ذاك سامو سامع ايدن وانسلوك تي دعك في الشين اسكا تكوي كو ايزو ادن كف تكوي مسامع كوي انكيو to zaka ga cewa iska mai dadi mai kadawa ko ina to an fi samun ta iska fresh sama da idan kana cikin birane inda gine-gine duk sun yi kaka gida to su can zaka ji cewa wuri gashi silent ga iska mai dadi to su mutanen birni suna ji ma ƴaƴansu tsoron cututtuka da sukan faru a irin wannan lokaci shi sa suke neman masu shayarwa a ƙauye. Kun sani ƙauye ya fi birni sauƙin ƙazanta, saboda su ƙauye suna da yalwan wurare, ba za ka dinga ganin kwatoci da ainihin tsummokara da bololi a ƙauye kamar yadda kake gani a birni ba. To shi ya sanya suke nema ma ƴaƴansu masu shayarwa a ƙauye domin nesanta su daga cututtuka na maraya. Wani taƙawa a ji samuhu, kuma domin jikunkunansu su yi ƙarfi duk lokacin da ɗan adam yake kaiwa da kawowa, yake ayyuka na motsa jiki, za ka samu ya fi ƙarfin jiki. Mudin na shaida ne, idan ka zo ka sami dattijo na ƙauye ƙila ɗan shekara 70, to aikin da zai yi wal'ala ɗan 55 a nan ko ɗan 60 ba zai iya ba, domin nan sai ka ga mutum ya zama ɗan lokuti da ya sai ya sha kawai sai nemi wuri sai ɓingire ba abin da zai yi. To amma su can mutumin ƙauye sai ka ga baya so ya zauna haka kawai. Akwai iyayenmu wallahi idan sun kawo mana ziyara kwana 1-2 da sun ci abinci su fita, kuma wasu sun kai shekara 80 sai su ce in mutum ya zauna jikinsa lalacewa yake. To wannan kaiwa da kawowar yana taimakawa jikin ɗan adam. Shi yasa kake ganin in baka zamo mutumin ƙauye da za ka yi noma ka yi faskare ka yi sassabe ba, to idan kana so ka zauna lafiya sai kana ƴan guje-guje da tsalle-tsalle a birni. Inda kana so ka zauna lafiya domin ka tsinka jini sugan jikinka ya zamo ya ƙone, amma kullum idan ya zama da kasha sai ka nemi shimfiɗa, to cututtuka ba za su ƙare a jikinka ba. To saboda haka jikunkuna sun fi yin ƙarfi idan aka zauna ƙauye. ويتقن اللسان العربي كما سينغنت هرش اللارب في الفسيح واندك من فساها في طفولتهم أتكين هالين يارين تسو كو ينزوزاك جسيوة أمبني ننجري والله بيهو سبا شانا إيه akuyoyi haka zaka ji mutum dan shekara 40 take nan sai maka wai shanaye wai dan ina ne shanu saboda falal jaba aka yi feshi budget gaba ba abinda zai sani wallahi abubuwa na kusa-kusa in kace zaka ambata masa yan tsuntsaye na bezi ko yan bishiyoyi wallahi bai sani ba akwai wanda muka tada shi tufaniya sai ce wai tumfaziya tufaniya shine tumfaziya ya sanne tufaniya ba idan ko a cikin masallacin nan kace kana so a fara ba tufaniya to fa sai ka kai ruwa rana to harshe baya samuwa wanda yake na sosai sai ka fita wajen gari kauye a cikin binni duk kwashe-kwashe ne hade-hade ne kamo sai ka ji ko a lokacin wai kwabbai sai ka ji wani ya ce ma kwaba kwabai wai dami ne na kwabbai to haka dai to shi ya sanya tun tsawantar lokacin idan ana son mutum ya zama ya iya kyakkyawan larabci to sai a tura shi ƙauye domin a can tsohon larabci yake ina tuna akwai marwan ibn al-hakam ko kuma abdul malik ibn marwan ma'ana zikan hakam din to akwai ƴaƴansa guda biyu da sulaiman da waye ɗayan to shi Sulaiman sai aka tafi aka rene shi a can wajen gari kawai ya girma shi kuma ɗayan ba zai isa sunansa ba shi kuma sai ya rayu a birni saboda ka sai zama ba shi da fasaha larucin bai iya sosai ba shi ko Sulaiman ya zama mutum ƙwararre sai taimu muka kashe ɗanmu da kanmu don mun bar shi ya rayu a birni to ƙalubalen kuma sa san birni يتفترض له جده عبد المطلب فيك كانت عبد المطلب ينمن مس مي شاير وامراه وتماتا من بني سعد daga cikin kabila banu sa'd ibn bakar wa tusad dan bakar tud'a ana kiranta halima bint abi dhaib as-sa'diyyah sunanta halima yar abu dhaib ana jirta as-sa'diyyah domin nisba ce ta banu sa'd zaka ji an ce al-ash'ari al-khudairi al-harbi al-adawi al-qurashi duk ne sai ba sai zuwa ga ainihin kabilolin su kun san lokacin da ta zo kamar yadda kullum muke faɗa ba kunan musu saba da fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi lokacin da ta zo tana neman reno Abdul Muttalib ya tambaye ta sunanta sai ta ce ismi Halima yace wa min ayi kabilatin anti ta ce min bani Sa'd sai ta ce shilmun wa sa'ada haƙuri da cin nasara ma'ana sai fata na gari sunan nata da sunan kabila ta duk sunaye ne masu daɗi to suna na gari ko in ce fata ta gari halal ne a musulunci canfi shi ne baya halatta amma ya halatta a yi fata ta gari da sunan wani mutum yanzu misali a ce ana zaune abubuwa sun ta kurkuɗe ana da shawarwari ina mafita ina mafita sai Allah ya kawo wani sunansa Nasir sai shi wata alhamdulillah Allah ya kawo Nasir muna sari Allah ne kawo taimakon Allah wannan fata ce ta gari ko kuma wani sai shigo sunansa Jamil sai kai alhamdulillah Jamil ya shigo abuwa za su yi kyau ma'ana fata ta gari to ana san wannan tafi shi ne abinda bai halatta ba sai ta wa zawjuha mijinta al-Harith sunansa Harith ibn Abd al-Uzza dan Abd al-Uzza wa yukna bi abi kabsha ana masa alkunya da suna Abu Kabsha idan ba ku manta ba a cikin kitabul wahyi ko na kitab badil wahyi lokacin da Herakal yake tambayan Abu Sufyan dangane da wannan mutum da ya bayyana yana da awar annabta kun ga ya masa tambayoyi wajen 11 to ƙarshe da aka gama tambayoyin Herakal ya bayani sai ce wallahi in dai abin nan da ka faɗa gaskiya ne yace to wannan mutumin mulkin sa sai ya zo nan inda kafata take yace kuma da zan samu dama da na je na dinga daukan masa takalmin sa duk inda zai je sarkin Arnan wancan lokaci yake faɗa Kisra sarkin kafi Italiya a halin yanzu to sai Abu Sufyan yake cewa Amira Amr ibn Abi Kamsha lalle dan Abu Kabsha lamarinsa ya burangasa har malikul asfar yake jin tsoron sa ma'ana sarkin arnan duniya gaba daya yanzu kaman ace shugaban America sai na jin tsoron mutum ko shugaban Russia ko da yake America ta karbe gamar yanzu to kaga wannan ba karamin al'amari bane to anan shi Abu Sufyan wulakanci ne ya san waye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya san babansa daga kansa maimakon ya ambaci babansa ko Abdullahi ko Abdul Muttalib sai ya dingina shi zuwa ga mijin mai shayar da shi Ibn Abi Kamsha kuma alhamdulillah Allah ya kawo shi ma cikin addini musulunci ya mutu yana sahabi mai daraja warat Halimatu Sa'diyya Halimatu Sa'diyya ta gani wa qaumuha da mutananta sun ga amran aziman al'amari mai girma min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga albarkan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan kun shahidin hadisi wanda ya inganta mustafiz ibn ishaq sahib al-magazi ya fitar da shi wanda imam muslim ya fitar da wani juz'i na wannan kissa halimatu sa'diyya da kanta take fada take cewa mun tashi ni da mata ƴan uwa na yanda ka san a wancan a wannan lokacin ana fita neman aikatau a gidaje to haka ake fitowa daga ƙauye a zobinni neman shayarwa amma kuma akan so a samu shayarwa daga gidan masanu da shuni tace to ni da mata ƴan uwa na mun fito zuwa binnin Makka domin mu nemi shayarwa take cewa akwai yaro da nake goye da shi ina da wata daka wata take kanjaman miya da karma take tafiya muna da raƙuma idan an tatsa ta babu nono tace to shikenan da muka shigo Makka sai ba wanda a cikin ba ai masa tayin ya karbi manzon sallan ba to amma kash ko a wajen su tunda maraya ne mai kaka zai yi ballanta na uwa shi ma kaka yana wato tunanin nasu ƴaƴan take ba wanda ba ai masa tayin Muhammadu ba amma bai karba ba saboda maraya aka kai aka kawo tace duk kawaye na kowace ta samu wanda za ta dauka reno ne kun ba samu ba sai na ce wa mijina kai gaskiya bai kamata a ce in koma hannu biyu duk kawaye na kowace ta samu wanda za ta rena ba saboda haka ina baka shawara me kake gani inda yin dauki dan marayan nan ke ba komai yadda kika gani in Allah ya so sai sa albarka a cikin sha'anin mu take ta wallahi ban karbe shi dan ina so in karbe shi ba sai dan bana so in koma hannu biyu kowa ya samu wanda zai rena amma ni in koma hannu biyu tace sai naje na karbe shi muka koma masauki tunda akwai tazara tsakanin garinta da Makka ba za su iya komawa a wannan rana ba yamma yayi tace dan da nake goyo saboda tsananin yunwa haka muke kwana yi ta kuka ba abinci nono na idan an matsa ba ruwa raƙumin mu babu ruwa babu nono a tattare da ita take cewa ina tsora shi akan tinyoyi na yana kama mama na sai ta zukan nono ya sha nono ya koshi shi ma dan da nake shayarwa ya kama ya sha ya koshi mijina ya tashi ya tafi waccan kanjaman miyar raƙuma ta mu ya kama yana tatsa sai ga nono ya tuka ƙwarya ya sha ya koshi ni ma ya kawo na sha na koshi gari yawa ya ce ke kin ga dan nan mun ɗauko ɗa mai albarka fa mun ɗauko ɗa mai albarka ta ce ƴar kanjaman miyar jakan nan lokacin da muka taho kowa sai ya jira idan aka yi tafiya aka tafiya sai an jira mu saboda ba ta iya tafiya duk da take tafiya ta ce wallahi ina dora shi ne da shi akai muna tafiya sai da taba kowa kin dukkan har suke cewa wai Habiba ba idda kan nan ce take ba da muke tsaya muna jira ta ce wallahi ita ce suka ce to duk yadda aka akwai magana akwai magana ta ce muka isa ƙauye Allah ya sani ba yanki mai tsananin fari kamar yankin mu awakai haka suke zuwa kiwo da dukkan dabbobi su dawo idan an matsa maman su ba nono ko digo tace amma wallahi awakai na idan suka dawo sai ka gansu bulbul a dinga tatsan nono a cika wurare sauran mutane suna ta kai ku dinga zuwa ku kai dabbobin ku inda ake kai na halima a kan akwai makiyaya a ranka ya a tafi tare na ta su dawo bulbul ga nono su kuma saura ko ne ya kanjabe ta ce to wallahi haka muka dinga rayuwa a cikin albarka har tsawon shekara biyu to tunda dama dinga ce ta shekara biyu ba yadda na iya ta ce dole in tafi in mai da shi wajen babarsa ta ce da na je gun babarsa na ce to da Allah kin ga yaron nan dai alhamdulillah na yaye shi amma ina ji masa tsoron cututtukan binne ki bari mu dan koma da shi a samu tsawon lokaci Allahu akbar to saboda haka tace to shikenan ki koma da shi to shine malam adan yake cewa wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr to sai haditha ta tsaga kirji ta faru ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa indaha alhali yana a wajen nan na Halima a Sadiya malaiti as'ilatun lil muraja'a to ga wasu ɗan tambayoyi nan domin a yi muraja'an darasin da ya gabata yace uzkur ma ta'rifuhu ka ambata abinda ka san shi min sababi hadithatil fil na sababin abinda ya faru na giwaye na biyu limadha sumiyatil hadithatu bi'amil fil me yasa aka ambaci wannan hadisa da cewa shekarar giwaye na uku ma hiya suratu allati unzirat fi hadhihi alhadisa wata sura ce aka saukar a cikin sha'anin wannan hadisa na hudu mata wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka yi manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi na biyar uzkuril asbab allati ja'alatil araba ka ambaci sabubban da suka sanya larabawa yaltamisuna li auladihimul maradi suke nema wa ƴaƴansu masu shayarwa min albawadi daga ƙauyuka na shida masmu murdi'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mai shayarwa ta manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi wa min ayyi qabilatin ja'at kuma daga wace kabila ta zo wannan din mun riga mun yi shi a cikin karatu yace ra'ayuhu sallallahu alaihi wasallam lil ghanam wa hadithatu shaqqi sadr kiwon dabbobi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi da kuma hadithar da ta faru na tsaga kirjin sa sallallahu alaihi wasallam alif ra'ayuhu lil ghanam kiwon da yayi ma awakai da tumakai yace ra'an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam al ghanama manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi kiwon awakai da tumakai fi badiyati bani sa'ad a ƙauyen banu sa'ad wa fi ahli makka da kuma a cikin mutanen makka bi qararifa da wasu ƴan kudi ya taqabaha da yake karɓar su wannan kudi minhum daga su mutanen makka muqabila amalihi a sakamakon aikin sa wato nan da yace bi qararifa muta'allibun nabi wa fi ahli makka kudin da ake bashi a sakamakon kiwo sallallahu alaihi wasallama kiwon da yake a makka banda a can cikin banu sa'ad banu sa'ad kiwon da yayi yayi ne domin aiki wa babarsa ta shayarwa halima shi da ainihin kananan yara da suke tafiya tare tun yana dan shekara 3 zuwa shekara 4 to wannan lokaci ba wai aikin kudi bane a'a aiki ne da yaran kauye suke fita su kuma kun san akwai kwarewa da gogewa mutum ya dinga fita ya iya tsallaka tudu ya iya ainihin shiga kware ya iya hawa sama ya iya sauka in an biyo shi zai iya tserewa kuma zai iya kai farmaki kai kuma yanzu in ka samu aka biyo ka ma ka tsere to sai barka to kenan irin wannan rayuwar ta koyan gwagwarmaya da faɗi ta shi ba karamin alheri take da shi ba to amma kiwon da yayi a makka shine kiwon da yakan je yayi sallallahu alaihi wasallama a bashi wa sayan kudi yace rawal imamul bukhari al-imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata radiyallahu an daga sayyidina abu huraira Allah ya dade shi kana yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin babu wani annabi illa wa qadara al-ghanam face sai ya yi kiwon ƙananan dabbobi. Kalu sai su sahabbai suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah? Kalu sai ce na'am, kace kwarai da gaske. Kuntu ara'aha, na kasance ina kiwon su dabbobin ala qarariba, akan wasu yan kwabbai li ahli makka, ga mutanen makka. Idan muka duba annabi Musa alaihi wa nabi na salatu wassalam, sai da ya kiwon shekara 10 a matsayin sadakin aure, kiwon shekara 10. Kai ba na san yanzu ko na shekara ɗaya aka ce kai sai ka ce a kai kasuwa. To amma shi sai da ya kiwon shekara 10 dindi a matsayin sadakin aure. To ba wai shi kiwon ko kuma a matsayin sadakin auren ba dama sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga kamar da ya zo a hadisi, mutane masu sauƙin hali, masu raushin ɗabi'a, masu kiwon ƙananan dabbobi, mutane masu kaushin hali, masu kausasasshiyar ɗabi'a, su ne masu kiwon raƙuma. Kiwon raƙuma yana da matuƙar wahala, to kuma yana busar da zuciyar mai wannan. Kuma yanzu ɗabi'atanka kula, idan mutum yana cikin aikin wahala mai tsanani, ya fi kowa zuciyarsa iya wuya. Ba na so in kushe sana'a, yanzu da mutum zai wadako niki-niki da ƙyar yake ɗagawa, to wallahi kana ɗan goga su da wani abu a can zai tura ba ƙarshe. Duk mutum cika ko kuma ya turo kayan nauyi da ƙyar yake turawa, ka zo kana ka da Allah malam ba mu hanya, to ƙarshe sai ya zage ka, ko kuma aƙalla ya shiru kan ba bai san Allah ya ruwanka ba, yana ganin kai ma mai laifi ne da yake wannan aikin. Har dai a ce ya ga ka da jiya mai kyau ko da wani abin hawa mai kyau, kamar kuɗin gado ne aka baku ka hana shi ka taimake. To galibi mutumin da yake cikin wahala mai tsanani, haushin kowa yake ji, babu nishaɗi a cikin kiwon irin manyan wato abin da Allah ya uwa Fulani su yi man afuwa. Za ka cewa hatta kiwon shanun da wasu ce za ka samu da wahala, ka samu mutum mai ƴar mugunta. Haka dai a daidai irin masu kiwon manyan dabbobi suna da mugunta, saboda wannan abubuwan yana koya wa mutum waɗansu abubuwa. Amma dabbobi za ka kama abokan nishaɗi ne irin awakai da tumakai, duk da suna da wahalan ka taro wancan, amma yadda suke da sauƙin hali su ƙananan dabbobin, to haka nan masu kiwon su. Za ka samu wani lokaci babban dabba tana da kaushin ɗabi'a, to haka nan shi ma mai gudanar da ita. To shi yasa annabawa duk gabaki ɗayansu sai da Allah ya sa suka yi kiwon ƙananan dabbobi. Sai malam ya ce wa min abrazil hikam, yana daga mafi fitowar hikimomi mafi ya fice, wal ibar, da kuma darussa fi haza, a cikin wannan kiwon dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na farko, an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, at-tamarrun, ƙwarewa da sabo da gogewa, bai ra'ayiha, saboda kiwon da yake ma dabbobin ya zama ya ƙware ala ma yukallafu bihi, akan abin da za a tsora masa nauyi, min al-qiyami bi amri ummati, na tsayuwa da al'amarin al'ummarsa. Ma'ana tunda har ya zamo ya saba irin wannan gogayya, kamar yadda za mu gani wanda duk ya haƙuri da dabba min ba a wani haƙuri ɗan adam, ko a yanzu ka kiyaye duk mutumin da aka ɗauko aka ba shi shugabancin al'umma, in dai bai taɓa gudanar da su ba, to za a dinga samun failuwa. Yanzu wallahi da a ce siyasar ƙasar nan za ta yi adalci, a ce ba za a ba da matsayi ko na kansila ko ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ba, sai ga tsohon malamin makaranta ko malamin primary ko na secondary ko na jami'a, wanda ya saba mu'amala da jama'a, ya koyar da na sama, ya koyar da na ƙasa, ya koyar da masu wayo, ya koyar da gidadawa, ƴan binni da ƴan ƙauye, masu ido wanda ba su da shi. In har ka ga mai koyarwa a makarantu musamman na gwamnati bai iya mu'amala ba, to ba lokacin da zai iya ta. Saboda yanzu wani a shekara zai koyar da ɗalibai da suka kai wajen 2000-3000, musamman yanzu da ake wato ainihin kunzumin ɗalibai a makarantu, sai ka ga aji ɗaya kana da wajen ɗalibi 400, a legal akwai ajin da nake da wajen ɗalibi 450, wasu shekaru aji ɗaya ne. to saboda haka wannan shine zai iya gudanar da al'umma ya taurare su ya ji kokokin su kai ko zama yayi da mutane kawai yadda yanayin sa yake zai karanta wani abu a fuskokin su amma wani gabaki dai bai iya komai ba ko gidansa bai iya gudanarwa ba sai a dauko shi a dora akan jiha ko a kasa gabaki daya kaga kawai shirme sai iya inda ka ji rashin hankali sai dai abin da aka baka labari saboda bai iya komai a rayuwa ba bai iya gudanar da mutane su kai goma ba yanzu an bashi dubbannan daruruwa ko miliyoyi kaga wani babu abin da zai iya wato lokacin da abubuwa suke da kyau a wannan kasar tamu za ka yi sha'awa wallahi ka tambayi dattijo ɗan shekara 60-70 za su faɗa maka mukamai da ake naɗawa a wancan lokaci irin shekara 50 da ta wuce ko 40 idan ana so a naɗa wani director ko commissioner ba alfarma mutum zai je ne ba za a sa jami'an tsaro na farin kaya shi ma bai sani ba su dinga kallon shigarsa da fitarsa ya kashe kuɗinsa yake da suwa yake mu'amala ya kaiwa da kawowarsa take duk su gama wannan kuma su ma da yake mutanen kirki ne ƙasar ce a gabansu ba ƙwange ba ƙiyayya ba kushe ba wata gora da iri a rubuta cikakken rahoto akan mutum bai sani ba kawai sai dai a ƙarya kai gwamnati kawai sai dai da an ce ana kiransa a ce ana neman alfarma don Allah ka yi ma jiharka alfarma ana so a baka kwamishinan kaza ba fashi aka yi ma alfarma ba yanzu shi yi alfarma da ya karɓi wannan aikin ko kuma a ce za a bashi minista na kaza amma don Allah ya yi wa ƙasa alfarma wani wallahi sai ba zai yi ba sai da banbaki a tura manyan mutane habawa ne ka duba maslahar ƙasarka sannan mutum ya karɓa sai ka ji ya shiga ya fita bai taɓa ƙara zero akan zero ba bai taɓa a ringizon kuɗi ba wallahi sai ka ga in ƙarshen shekara ta zo ko ƙwandala ta rage a bajet ɗinsa sai ya mayar da ita to amma yanzu fa wa ka sani ko wane ne kai ɗan jam'iyya ne kai na haƙiƙa ko ba ɗan jam'iyya ba saboda haka duk wannan su za a kalla ba maslahar al'umma ba ballanta na abin da ya shafi ayyukan ba mu ce kar a ɗauki ɗan jam'iyya ba amma a duba mai mutunci wanda ya ƙware a wannan aikin kada a ɗauki wanda ya karanta medicine a bashi kwamishinan aikin gona idan aka yi wannan za a ɓata kuɗi biliyoyi ba amfani saboda ba fanninsa ba ne ba aikinsa ba ne amma wani zana sai da haka ake ka je ka karanta ilimin aikin gona sai a baka kwamishinan lafiya ka zo ka karanto kaza sai a baka akasin abin haka ake ta wannan burkara mutum ya shekaru da shekaru ba abin da za ka gani na ci gaba saboda shi ma bai iya ba ballanta na ainihin ya gudanar abin da kyau Allah ya sa mu gyara amin abu na biyu yace an ya sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuma ya samu ga manzon sallam bi mukhalafatiha ta hanyar gogayya ko ta kuɗe ɗeniya da yake da dabbobin alhilmu juriya wa shafaqa da tausayi لأنه دومين يندل مريك إذا صبر على رأيها إذن هر متن يبقى غريء بساكي واندبو بي وجمعها دتالا سباة تفرقها باين لربوصو دتالا وصيحوصو في المرأة أمكيايا ونقلها دكما تلات السمين مصره دقا وتمكيايا ila masrahin zuwa wata makiyaya in sun cinye ta mutun ya kada sai ta fitan da su wadafi aduwiha da kuma tunkuɗe matuci ga wannan dabbobi din min sabu'in na daga zakokai ma'ana irin kerkeci da sauransu wa tariqin da barawo wa gairihi ma da wani wannan wa ma'rifatihi da kuma sanin sa shi makiyayi bi ikhtilafi tabaiha da ainihin sabani ko bambancin ɗabi'o'in dabbobin wata mai zarmiya wata mai kana'a wata mai fushi wata mai kaza wa shiddati tafarrujiha da kuma tsananin wato tarwatsewarsu wacce tantan ma'adha tare da raunin su wa ihtiyajiha da kuma buƙatuwarsu su dabbobin ilal mu'ahada zuwa ga kula to idan mutum duk ya san waɗannan alifa min zalika sabar to zai saba da hakuri daga waɗancan abubuwa ala qiyadatil umma a bisa jagorancin al'umma duk mutumin da ya hakuri da awakai da tumakai su zo su je can ya taro su to zai sanya taro su ya je ya sama masu abinci ya sama masu ruwan sha in wannan yazo zai tuce su ya kare kuma din ya kiyaye dabi'o'in su ka san daga cikin kwarewa masu kiwo wallahi akwai wanda kila dabbobi wajen 50 yake kiwo na mutane daban-daban amma duk wacce ta yi kuka ya san tawa ne ce ya san tawa ne ce kai wasu ma sai da har sunaye suke ma dabbobin su dabbobi wajen 20 iyayen garke da ta yi kuka sai ce wannan wanta ce ya kware da su ya kiyaye su ya san wanda suke masu zarmiya ya san wanda suke masu dan hakuri duk ya kiyaye wannan to duk mutumin da yayi hakuri akan wannan abubuwa to zai saba da hakuri a bisa jagorancin al'umma domin duk yadda dan adam zai zamo mai mawuyacin hali mai murdaddan hali mai rashin tankwaso ba zai kai dabbobi ba yanzu dan adam idan ya san cewa wannan mai mulkin ba sani ba sabo to duk tsara su zai shiga taitayinsa to amma dan ba fa ina ruwanta ba ruwanta da mulkin ka Haddad ibn Yusuf al-Thaqafi kun san din waye Haddad lokacin da aka kawo shi Iraq ana wani wasa na shakiyanci na cin duhu a hadu da maza da mata ai tabada la ana shakiyanci duk gwamnan da yazo Iraki bai iya control din wannan al'amur ba Haddad yazo ya dangadin ifata da hayaniya ita me wannan aka ce ai kaji duk wanda yazo haka yi mutane ya ce a wannan ai wasan yara ne tafi aje ai sanarwa aje a hana aka yi kuwa sabon gwamna da aka rantsar aka kawo kwanan nan ya ce abu da ake waje kaza da mutane suka saba ya hana kuma jin tatsuniya ce gobe ma ya sake ji sai ce to aje kar a kawo masa wani mutum ɗaya a hannu kawuna za a kawo masa aka je kamar yadda sira take na aka wajen kan mutum 150 wani shekara ya ce a koma ko sawu babu Why is it this? To saboda ka idan ka jike gudu a gudu ne ke zo. Ma'ana dan adam duk tsarin sa idan ya san za a dauki mataki akan sa zai kafa. To amma dabba ba ruwan ta zaka yi mata duka an jima gobe ta koma. To duk wanda ya hakuri da ita zai yi hakuri dan adam. Yace annallahu Allah subhanahu wata'ala la yu'jizuhu ba abinda zai gajiyar da shi bane an yuhayyi'a li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya wa manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kullu wasa'il aishi dukkan hanyoyi na rayuwa arghi wacce take mai dadi mai yalwaciya ba abinda zai gagare Allah subhanahu wata'ala bane yau manzansa haka mafi daraja a cikin halittarsa wayughnihi bidhalik ya wadatar da shi daga wancananka anit ta'abi daga ainifin gajiya wal kadhi da wahala walakin sai dai arada an yu'allima al umma Allah subhanahu wa ta'ala yayi nufin ya sanar da al umma anna khayra ma kasabahu al mar shine mafi al khairin abinda dan adam zai tanada min amalihi shine na aikin sa wa juhdihi ash-shakhsi da kuma kokarinsa na kashin kai wa anna qimatal insan kuma kima da daraja ta dan adam fi ma yuqaddimuhu yana a cikin abin da yake gabatarwa li mujtami'ihi ga zamantakewarsa min khidimatin na daga hidimomi kadar faqatihi wa sifatihi gwargwadon iyawarsa da kuma ikonsa ma'ana Allah subhanahu wata'ala bai so cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun yana mai kananan shekarunsa ya zamo ba zai hidimta ma wani ba sai dai a hidimta masa a'a shi ma ya zamo yana ba da gudunmuwa tun a lokacin yarinsa wani malami yana cewa idza lam tazid shay'an 'ala dunya fa anta za'idun 'alayha in dai har ka zo duniya baka dada komai ba to kai dadi ne baka kara komai to kai ma kari ne ba kuma wanda zai so ya zama kari a rayuwa so ake idan wani ya amfana maka to kai kuma amfana ma wayansu ko da iliminka ko da shawararka ko da karfin jikinka ko da sana'a kamar ana akalla ko da wata sana'a ko mai kankancin sana'a a ce kana yin ta wanda wani musulmi zaka share masa hawaye ko duba lokacin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka yi wata tafiya shi da sahabbai aka zo aka ba su dabba ko suka siya wannan yace alayya zabquha wannan yace alayya salquha wannan yace alayya zabquha kuma da yace wa ana ajma'u al-hatab sallallahu alaihi wasallam wannan yace zambur yace ni zan yanka ta wannan yace zambur yace ni zan fede wannan yace ni zan dafa ta sai manzo Allah ya ce to ni zan wo'ita ce ku duba saboda tawadu aiki ma wanda ake tura yara su sai manzo Allah ya ce shi zai wannan aikin to yanzu wani yana ganin shi kawai ya zumorewa yake bai hidimta ma kowa sai da hidimta masa to ba wannan ba ci gaba ne a rayuwa ya kamata ya zamo kai ma kana dan motsawa ko kaka ko menene a rayuwa a sai kana yin sa wallahi abin da ya mayar da mu baya a zamantakewan mu ta Hausa shine san jiki da rashin tabuka abubuwa masu amfani a rayuwa sannan kanku ne yanzu akwai manyan sana'o'i a garin nan namu wanda ɗan wasu jahohin ne suka zo suka mamaye su bamu da katabusa wannan sana'a in ma ran da ba su nan suka rurrufe to shikenan ba za mu samu wannan biyan bukatar ba shi Bahaushe abin da yake so ga wuri ga waina nan take amma shi a ce sai an je an shuka an girbe an tashi an sulfe an nika sannan shi bai gamsu da wannan ba ko sana'a zai shi so ci yanzu sha yanzu magani yanzu to shi duk al'ummar da take son ci gaba sai ta yadda za ta sha wahala domin amfana wa kanta da zamantakewarta yanzu abin da zai ba ku mamaki wallahi waɗansu ƙasashe wanda ake ta sun ci gaba a yanzu abin da yasa suke kama karya a wasu ƙasashe saboda wasu albarkatu da suke gani na mora tana lissafin idan mun mora mu yanzu to ƴaƴan masu tasowa idan ba mu lalata wannan ƙasashen yadda za mu kassara su ba ƴaƴan ba za su mora ba saboda haka hangen nesan su na shekaru ne ɗaruruwa nan gaba su ba ta kansu suke ba mu kuma yanzu iya kawunan mu ce ba mai tunanin al'ummarsa ta gobe ko ta jibi ko ta baɗi to wannan ba rayuwa ba sai ba ta ci gaba duk mai rayuwa ta ci gaba ya zama tunaninsa mai zai inganta rayuwata da shi da ta ƴaƴarta al'ummata gabaki ɗaya to da wannan ake samun ci gaba kuma duk mai wannan tunanin shine wanda ya dace shugabanci al'umma to Allah subhanahu wataala yana da ikon idan kawo manzon Allah abinci daga aljanna kuma abincin ma sai wanda ya zaba to amma Allah ya sani cewa mafi alkhairin abin da ɗan adam zai yi a duniya shine ya zama gumin kansa da kansa shi da kansa ya hidimta ma kansa to sai aka ɗora annabawa akan wannan tun ƙananan shekarunsu abu na hudu ya ce annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yu'ashiru fihi dhu'afa a cikin wannan kiwo da yake yi to yana rayuwa da raunana min al-gilman na daga kananan yara allazina laysa fihi musti'la wa ahli jahiliya wanda ba su da jiji da kai da nuna daukaka irin ta mutanen jahiliya al-ula na farko allazina kanu yata'launa bi sharafihim wanda suke nuna kasaita saboda darajar da Allah ya musu ma'ana dan adam in yana so ya samu rayuwa mai kyau ta gode ma Allah tashin farko kar ka je ka tusa kanka a cikin ƴan ajin sama da kai ba za ka gode ma Allah ba ko dai ya zama ƴan ajin daidai da kai ko ƴan ajin kasa da kai ma'ana duk lokacin da samun ka bai wuce naira 30,000 a wata ba to kar ka ce za ka je ka yi muqabala ko munafasa da wanda samun sa ya kai 50,000 ko 100,000 kar kai wannan kar ka ce za ka yi gasa da su a wajen abinci ko tufafi a'a yi daidai da waɗannan kuma ka kalli ƙasa da kai ba tare da ka cutar da iyalanka ba to amma wani wallahi samun sa bai wuce 50,000 ba abinda yake hankoro hidiman mai samun 150,000 ya za a yi wani dinkin da ba zan iya irinsa ba alhali unguwa ɗaya muka taso tare muka yi primary tare muka yi secondary kai an ma riga ɗauka ta aiki kafin shi ya za a iya hau mota da ban hau ba ko bashin banki ne sai ya je ya ce shi ma a ce yana hau mota iri kaza shi ma a ce yana da fili a waje kaza yana da gida iri kaza in ya so daga baya banki ta yi gwanzon gidan amma dai yana ga ya ketare ne to wannan ba rayuwa ce mai kyau. To Allah subhanahu wataala sai ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama tun tashin sa ba a cikin ɗan ajin tabarakallah yake rayuwa ba, a cikin ajin wanda ba su dauki kansu wani abu ba a rayuwa, suna ganin su ɗan ajin ƙasa ne suna mutunta na sama da su. To domin a koya mashi irin wannan zamantakewa. Na biyar, anna fihi kasban madiyan, a cikin sha'anin wannan kiwo da yayi akwai wuri-wuri na abin duniya. Min amalil yad, na aikin hannu da mutum zai yi. Kun ga akwai wuri-wuri na abin duniya da mutum zai samu ya yi amfani da shi ba sai da maula ba. Wa afdalul kasbi, mafificin wuri-wuri, ma kana min amalil yad, shine na aikin hannu da ɗan adam zai yi. Duk aikin da za ka yi da hannunka a biya ka, to wannan ya fi daraja da matsayi a wajen Allah. Inna sai aikin hannu kar ka ce za ka taƙaita shi a wajen noma da sassaƙa da kiwo. Direba aikin hannunsa yake yi, mai zuwa ainihin ya kwashe shara aikin hannu ne, wanda bai zai ya koyar da dauki alƙalami ko chalk ya rubuta aikin hannunsa ne. Baka nake mai sassaƙa duk wannan sunansa aikin hannu, wanda ma zai je ya kasa kayansa ya kwashe yau gobe ya mai da su sunansa aikin hannu, duk wannan aiki ne wanda yake mai albarka mai daraja. Shi yasa mafiya duk annabawa haka zaga Allah subhanahu wataala ya dora su a bisa wa'innan sana'o'i, haka nan ainihin sauran sahabbai. Sannan abu na shida, yati arada, kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi nufin an yu'allima ashabal mabadi, ya sanar da ma'abota manufofi, wadda awat, da kuma kira zuwa ga addini, an ya'tamidu ala anfusihim awwalan, su dogara akan kawunansu da farko. Wala ya'ishu alatan ala ahadin, kada su rayu suna matsayin nauyi akan wani. Hatta la yakuna li ahadin alaihim minna, ta yadda ba wani wanda zai samu ainihin abinda zai goranta akan su, aw fadlun, ko kuma wata falala. Fayamna'uhu zalika, ya zama wannan abin ya hana shi mutum an yasda'a bil haqqi, ya tsage gaskiya. Fi wajhihi, gaba ga shi wancan da yake daukan nauyinsa. Me yasa a kasar nan aka dinga tafsirin linzami ya fi ƙarfin bakin kaza? Saboda wanda ake tafsirin gabansa ƙarshe shi ke ɗaukar nauyin wannan malami, shi ne cinsa, shi ne shansa, shi ne komai nasa. To idan aka zo wuri mai ɗan tsauri-tsauri, sai a ce mu yi gaba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, a yi mata ɗan linzamin daidai da bakin ta ba da ita ba. Ai sai a yi mata. To galibi, kamar yadda wasu suke cewa, duk wanda ya miƙa hannunsa bai iya miƙe ƙafarsa. Hannu da ƙafa ba sa miƙuwa. Duk wanda ya miƙa ɗaya to sai ya tankwashe ɗaya. Muddin ka miƙa hannu to sai dai ka lankwashe ƙafafuwanka. Ko ka koro tafsiri kana fayyace aya da kun yi ido da ido da Alhaji take cewa inna Allaha ghafurur rahim. Allah ban yau gafara ne, ban yau jin kai ne. Ba yadda ka iya. Kai ba ka san kwanan tsanta. Idan ka takura wannan, sai a ce malami Allah ya ce sai a tsallaka sai ya gaba. Ba mu ce wai ba za a taimaka ma musamman ɗaliban ilimi da wanda suke da addini ba, a'a wannan abu ne mai tarin tsada. Al-Imam Al-Layth ibn Sa'd al-Misri aboki Imam Malik ne, faqihi ne mai kuɗi, ka iya cewa miliyoniya. Al-Layth ibn Sa'd daga Misri zai aiko wa Malik wani lokaci abincin shekara guda. Abdullahi dan Mubarak yakan ce wallahi ba dan komai nake kasuwanci ba sai dan irin su Maliku, saboda shi Maliku ya bada kulliyar sa ga baki dare da rana koyar da addini. To ba wai laifi bane a ce a dauki nauyin limami ko ainihin wani mai koyarwa ko wani mai hidimar addini, ba laifi bane. To amma abinda ake cewa kar kuma shi ya zamo tima zaune, ya zamo ya miƙe ƙafa kullum randa kina daka Allah zai kawo miki ruwa, wannan ba ci gaba bane ba, ba ci gaba bane ba. In an yi ma kai ma yi hobbasa ka dan yi wani abu, in an kawo maka ƙari ne, idan ba a kawo ba ba za ka ta gayyara ba. Da dama akwai magabata wanda sun hidimta mu addini ko dai gwamnatin wanda lokaci ta dauki nauyin su ko wasu masu hannu da shuni domin sun san daraja da Allah zai ba mai daukan nauyin wanda suke koyar da addini. Bi kulli saraha akwai malamai da dama wanda zaka samu cewa an tsare su da safi wajen karantarwa, an tsare su da yammaci wajen karantarwa, kuma ɗan adam ne suna so su ci mai kyau, su tufa ta mai kyau. To ku ɗaliban su da kuka ɗora musu wannan nauyi ko ma kai abin da zai kare musu mutunci, ba wai kawai shikenan ɗan kasuwa yammaci su yi karatu da safe su yi tafiya su da yamma ba, su kuma ɗan kasuwa safe su dawo da yammaci su yi karatu gunsa. Saboda haka wannan sun tare shi, wannan sun tare shi, kuma shikenan sai dai a kawo masa gora in sati ya kare. A wannan gaskiya ba ci gaba ne ba in sati bane ba. Banda gora ma ya kamata a kawo abin sa yin goro. Domin da dama za ka cewa ilimi ya mutu sakamakon wanda suke cin gajiyar ilimin, ba sa aga za masu bada ilimin. Ka san malam wani da karatu safe da yamma bara ko bara waccan. Bana sai ka je ba kowa sai a ce ai ya koma can kaso yan gwari ko ya koma Singa ko ainihin ya tafi Lagos kaji shi ma ya dan bubbugo. To irin wannan da zaka samu cewa rayuwar ce take dan yi kunci, ba a ce kar a taimaka ba, amma kar kuma malami ya zamo kullun ganyen rogo hannunsa sai dai ya miƙa ya buɗa, ba haka ake so ba. Har idan Allah subhanahu wataala ya hore ma ɗan abin da zaka yi, yi gwargwadon iko sannan ka fawwala saula a wajen Allah subhanahu wataala. Amin amin. To sai ba yace hadisatu shakki sadaq, hadisa da ta faru ta tsari kirjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yace fi sanati rabi'a a cikin shekara ta hudu, mun fada Nana Halimatu Sa'diya ta zo ta yi banbaki a wajen Nana Amina a ba ta manzon sallam ta sake komawa da shi domin tana ji masa tsoron matsalolin binni ko kuma matsalolin garin su ita ba, tunda ta san irin darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata a lokacin da suke tare. To saboda haka sai aka ba ta sai ta koma tare da shi. To yayin da ya kasance a cikin shekara ta hudu na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, waqa'at lahu sai ya faru a kansa ko ya auku a kansa, fi badiyati bani sa'ad a cikin ƙauyen banu sa'ad, hadisatu shakki sadar, wannan hadisa ta tsaga ƙarfin kirji. Wa qad rawa zalika muslim, al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa, an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, atahu jibril, mala'ika jibril ya zo masa, wa huwa yal'abu ma'al gilman, alhali yana wasa tare da kananan yara, fa akhadahu sai ya kama shi, fa sara'ahu sai ya kwantar da shi, fa shaqqa an qalbi sai ya tsaga, wato ainihin ya tsaga kirjinsa dangane da zuciyarsa, fastakharaja alqalba sai ya fito da zuciyar, fastakharaja minhu sai ya fito daga ya fitar daga zuciyar, alaqatan wani gudan jini, fa gane sai ce hadha hazzu shaytani minka, wannan shine raban shedan daga gare ka, ma'ana tunda an cire shi shedan bai da rabo har abada ta tare da kai. Kuma ga salahu, sannan sai wanke wannan zuciya, fi fastin a cikin tasa, min zahabin ta zinari bima'i zamzam da ruwan zamzam. Fast wato azifi larabci ne, to maimakon fast sai mu ce tasa, sai a koma tasa, sai wanda abubuwa za ka ce wanda abin larabawa ne, to sai mu dan kuskure ma su ta suke ta, mu kuma sai dai mu ce ta, to suna ta astas ta ce tasa. To saboda haka shi asalinta sunan larabci ne. Summa la'amahu, sannan sai ya haɗe zuciyar, ma'ana ya haɗe ta wuri guda kamar a ce ya ɗinke. Summa a'adahu fi makanihi, sannan sai ya mayar da zuciyar a cikin bagiran da take. Tiyatar da bamu taɓa jin irin ta ba. Duk hatsabibancin likita a yau ya kuskura ya farka ƙirjinka, ya fiddo da zuciyarka ya tsara ya tsaga ta to sunan ka marigayi ko ka so ko ka ki sunan ka marigayi ko ka so ko ka ki domin iyakar abinda likita zai iya yi shine a farka bangaren ciki shi wannan kirji akwai wata iska iska ba a so ta fita in ta fita shikenan to shi yasa balatala kuma saboda kwarewa bayan an tsaga kirjin dan an ce shaqqu sadr ba shaqqul batn ba akwai wani tsakanin shaqqul batn shi ciki saurin saukin tsagawa gare shi zai iya tsaguwa amma bido da kayan ciki a gyara a bayar amma a zo a ce an tsage kirji zuciya an fido ita ma an tsaga ta sai ka ce ka bewa a fitar da wani abu a mayar a ɗinke ta kuma shikenan a nane nan take ba wani magana an yi wa mutum a takdir ma'ana abinda zai kashe zafin jiki ko a abinda walakata wani abu da zai kawar da hankalinsa ko dai babu aka yi aka gama ba magana sai an sa tafar hannu sai an rufe ko ina ai wane ne duk ko dai ba wannan wane mutum wajen Al-Gilman sai yara suka zo ya tsauna suna ta gaggawa ila ummihi zuwa ga ainihin mahaifiyarsa yani murzi'atihi shine mai shayar da shi fagaru sai suka ce inna muhammadan kada kutil suka ce an kashe muhammadu ah to dan Allah ko kai ne ya zaka je ka faɗa kaga an zo an farka kirjin mutum an fito da zuciyarsa ita ma an tsaga ta ai ka je ka ce an kashe shi to ina ga dai wato ba kai dori mai yawa ba tunda kai ne iya fahimta kada wahala zai tashi ko da a yanzu ballan sana'a da ko a yanzu da ka san akwai na'urori na fasa jiki da rinkewa to ballan sana'a da ba a san wannan ba duk wanda aka kayar aka yanka sunansa ba ta ce to suka ga an yi wannan suka ce ai Muhammadu an kashe shi fastaqbaluhu sai suka taro shi ma'ana sai ta fito a kazace da ita da mijinta suka fito a guje sai suka taro shi wa huwa muntaqi'ul lawn alhali launin sadiya cancanza ma'ana suka zo sai suka duk kamanninsa wato ainihin ya riga cancanza to tana ganin haka sai hankalinta ya tashi sai mijin ya ce to abinda nake baki labari ki maza-maza ki tattara yaran nan ki maida wajen mahaifiyarsa kafin wannan abin ya kai ga bayyana maza ki ji ki maida shi kuma mahaifiyarsa saboda haka sai ta dauke shi duk da dai ga fa'idodi da yake samuwa to amma kuma ai yanayin ba zai ba da ba a cigaba da zama haka ba domin wani abu da kila mutum zai iya mutuwa ko gobe ko jibi to saboda haka sai ta tattara shi ta je ta mayar da shi gida kisa ce mai tsawo duk da cewa wasu daga cikin malaman sira suna cewa abubuwa da dama da aka faɗa ɗin kamar ba su inganta ba ta fuskar sira amma da yadda abubuwa suke nunawa cewa ta tafi da shi ta ce ga shi na dawo da shi sai mahaifiyarsa take cewa a'a yanzu ke har kin gaji da shi ta ce a'a ba komai tana ga lokacin dawowa ya yi ta ce a'a ki faɗa min gaskiya me ya faru ta jirage ta gaskiyar lamari ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi sa take jin tsoro sai ce to wannan dan nawa karki je masa komai domin lokacin da na haife shi ga irin alamomi da naga Allah subhanahu wataala ya nuna da cewa duk ya saba ma sauran yara saboda haka babu wani abin da zai faru akan sa kisa ce doguwa Allah shine ya sani ingancin ta ko abin da ya kama da haka to sai ce hikimatu shaqqi sadr hikima ta tsari kirji da aka yi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fiha a cikin wannan aiki ta hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai tanada manzon sallam da kuma shirya shi lil ismati domin bashi kariya da tsare shi min sharri daga sharri wa ibadati ghairillahi ta'ala da kuma bautan wani Allah subhanahu wataala litalaki domin karbar ma sayanzilu alaihi min alwahyi na abinda zai sauka gare shi na daga wahayi ma'ana zuciya ita ce komai a wajen dan adam duk makanta cikin arbaun hadis ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu shi sa kita al mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani abanda yake ba dan adam daraja abubuwa ne guda biyu zuciyarsa da harshensa zuciyarsa tana da hangen nesa tana da lissafi tana da sanin ya kamata harshensa kuma ya san me zai furta to ko da yana da ƙaranan shekaru zaka iya ganin ya samu matsayin da wanda yafi shekaru bai iya samu ba duk sharri kuma yakan kai ya koma a cikin zuciya mallan nan mangi Allah ya kasa yace zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba to saboda haka idan dan adam zuciyarsa ta gyaru to shine zai zama gyararren mutane Abdullahi bin Mas'ud ne nake ji yake cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halitta halittun sa kakkaf gabaki da shi halitta su Allah ya kalle su ya kalle su ya ga babu zuciya mai nagarta da daraja kamar ta manzon sallallahu sai ya zabe shi sama da dukkan halittun sa sannan bayan Allah ya ware annabawa ya sake kallon zukata gaba ɗaya ya ga ba masu daraja kamar na sahabbai sai ya zabe su a matsayin abokan zama ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kun sha ji annabi Abubakar bai fi sauran sahabbai da yawan karatun Qur'ani ko yawan sallah ko yawan azumi ba sai da dan wani abu da yake cikin zuciyarsa to ashe zuciya ita ce in ta gyaru to dan adam zai zama ainihin ya samu kitsuwa da kuma gyaruwa sai dai kama annaha kaman yanda kuma ita wannan kissa kanat ta kasance ilanan bayani ne da fito da zance qararramin Allah ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala limakanatihi ganuna daraja ta fa shi madar sallam wa manzilatihi da kuma ainihin matsayin sa mundu sigarihi tun daga ainihin yarintarsa hausawa suke ta juma da zata yi kyau tun daga laraba ake ganewa ku kiyaye akan dan samu aka sai amma ba sosai ba wallahi ko yara suka tashi kanana aka sai yaro ya tashi da mugunta da keta da cin zali to da wahala kaga ya zama mutum mai daraja a gaba ya tashi shi banda keta da cin zali babu abin da yake zuciyarsa to wallahi da wahala ga ya zama mai daraja za ka cewa ya zama bawon mutane a rayuwarsa amma dai yaron da za ka mafi yawa yana da hakuri yana da kana'a to wallahi indai Allah ya raya shi a gabanka sai kaga Allah ya bashi wani juz'i na shugabanci sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani matsayi a rayuwa to shi sanya wato ainihin yin wannan din yana nuna lalle akwai wani matsayi na musamman da Allah subhanahu wata'ala zai bashi abu na uku sai yace wahi aidan tatahirun liqalbi kuma wannan tsaga kirji da aka yi da fitar da wannan gudan jini tsarkakewa ce ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin madiyatin wato a sura ta aikace da ake nufi da sura ta aikace ma'ana yanzu za ka yi ta addu'a karanta Allahumma tahhir qalbi Allahumma tahhir qalbi ata Allah tsarkake zuciyarwa ne tsarkakewa ce wannan a aikace ko ta ma'anance ma'ana ana nufin nan wannan sura ta hisiya tsarkake zuciyarsa da aka yi wannan tsarkakewa ce a aikace karara yanzu idan aka ce zuciyarwa ne tana da tsarki kaga ba za ka iya cewa tsarki hissi na gani da ido ba na farko baka taba ganin zuciyar ba kuma baka san wani aiki da za a ci an yi ta ba to amma yanzu wannan aiki da aka yi sura ce maddiya abu ne a aikace yanda an gani da ido kuma labari gashi nan mutawatir ma'ana kenan shi manzon sallam abubuwan da aka yi masa tudu biyu ne tsarkake zuciya wanda yake hissi sannan kuma aka yi masa ma'anawi ni ko kai yanzu idan mun samu tsarkin zuciya sai dai ma'anawi ba hissi ba ba abin da zaka iya gani da ido ko a taba da hannu ballantana to amma shi sai aka so mu yi masa wanda yake sura maddiya a aikata kowa ya gani an fito da zuciyar an fitar da wannan gudan jinin wanda shine matsala shine idan shedan ya zo ya kada shi ya kada shi zuciyarka ta tafarfasa ka ce zan yi kaza sai dai sama da kasa zuwa ne ni akwai wanda suke faɗa haka yace wallahi zai ubangiji kaza in ya so sama da ƙasa su hade saboda shedan ya zo ya kada wannan jinin ya kada shi yayi kumfa yayi kumfa to mutun zai ji cewa zai yi kaza komai ta faddama faddama da bayan yan mintuna in yana tsu wallahi kansa ko ba ai masa fada ba zai ga cewa ina ma bai yi kaza ba da zu zuga ce shedan ya zuga shi ya zuga shi shi ya sanya mun sha fada zuciya da shedan idan suka tsana samun illa akwai shawara ta zuciya akwai shawara ta shedan idan shedan ya ba mutum mummunan shawara malamai da suke da wannan ilimin sukan ce shawara ta shedan ga mummunan aiki alama ta shine mutum in yazo zai yi kawai zai ce to shi zai yi baja da baya baja da baya afwan zai dinga tunanin kai ko in yi ko in fasa amma shawara zuciya no going back ido zai rufe ba ga baki daya mutum sai ka ce wallahi shi lokacin da yake kala ko gani baya yi akwai masa irin wannan tunanin wallahi akwai wanda zaka ji ya ce shi in aswana kaji tsoron Allah ya ce a saka shi jahannama dan mukullin ya bata akwai masu fadar wannan in yi kaza din a saka shi jahannama dan mukullin ya bata dan adam ne yake fadar wannan a rayuwa saboda shedan da zuciya sun hada sun zuga shi kaga wannan ba dan adam yake fada mu wannan ba da sai yake fada mu wannan Allah ya shirya sai yake cewa tabharu wannan wato aiki yana bayyana amaman nasu jami'an gaba ga mutane ga baki daya domin falam yartakib ithman manzon Allah sallam bai taba aikata wani abu na zunubi ba walam yasjud li sanamin bai taba kai goshi ya sujuda ga gunki ba min tufulatihi tun daga yarintarsa ila wafati sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da manzon Allah ya wafati saboda wannan kintsuwar da gyaruwa da zuciyar ta samu duk wani datti na jahiliya ku duba lokacin da ake ginin Ka'aba ana dauko abin nan kasa da tubulla ana yi Qurayshawa ga sunan magidanta wai mutum baya so gudansa yayi da ti ko ya kura kawai sai ta huzu gidir ya dauko bulo ko ya dauko kasa ya zo ya kawo amma manzon sallam sai yake ta rungumowa da izarin sa daure yana mai karanan shekaru sai wanda gafin ammominsa yake cewa haba Muhammadu kai ba gani duk manya gashi suna ta yadda ba su bata kayakin su ba kai ma ka dauke abin nan dinka ka je ka kwabe dan abin nan zanna ka je ka aje kaga ba zai dauda ba bai so a rai ba to amma me wanda daga cikin ammominsa ne ba su shawara kuma yawa ce wanda yake ta inganta manzon Allah yana kwance izarinsa kawai sai fadi a tsomi sai fadi a tsomi saboda haka firgi ya tashi sake daura izarinsa to Allah ya riga ya bashi wannan tsaran tun wallahi ina tabbatar mana mushrikan Qurayshawa da sun dan taba sa'a a ce manzo Allah yana matashi ya taba lambauta ma gunki ko yayi bugunki ko yayi dan shagiya ko yayi wani abu ai da shikenan ya me zaka faɗa mana kai ma fa kai me fir'auna yake ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai yanzu har zaka ce mana kaza ba kiyo ba mutum ka kashe ba ka gudu kai aikata da kai kai ba kana da cikin masu mutunta in ba gane me zaka faɗa mana to amma Allah sai ya tsare maza Allah gaba da baya ba masa ka dinke iyakar abin da za a ce ya zo da sabon addini ya raba tsakanin iyaye da yaya ya zo da abin da ba sani ba shikenan iyaka suka kenan amin abu na hudu sai idza kana ash-shaytanu idan ya zamo shedan lahu hazzun ya zamo yana da wani rabo min qulubi sibyan daga cikin zukatan matasa wahiya lam tahmil hikdan alhali zuciya bata taba daukan wata kullata ba wala bughdan ballatana wata qita wala hasadan ballatana wata hasada fa kayfa bi qulubil kibar to ina ga zukatan manyan mutane ma'ana manzon sallallahu alaihi wasallam shekara hudu aka fitar da wannan bakin jini da yake cikin zuciya wanda zaka ga yara ma idan suka rikice suna fada wani yaro sai kasa ainihin raba shi da dan uwansa saboda shedan yayi masa famfo ya zuga zuciya to in ya zama yaro karami da bai isa zunubi ba akwai wannan a cikin zuciyarsa ina ga babban mutum wanda shi kuma ya riga ya shekaru kaga wannan sai dai abin da Allah ya so abu na biyar yace shakku sadirin nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini tsaga kirjin manzo tsira da amincin Allah su ga tabbata gare shi da aka yi so biyu وتطهير قلبه da kuma tsarkake zuciyarsa allazi huwa anqa qulubil bashar wanda zuciyarsa ita mafi tsaftatuwan dukan zakatan halitta yadullu wannan yana nuni ala ahammiyati ta'ahudil qalb abisa muhimmancin kulawa da zuciya bis siyana tafuskan yi mata sabir wata tahir da tsarkakewa wa adami lagafalati anhu da kuma rashin wato rafkana daga barin zuciya din fa huwa makmanul adu domin ita zuciya ita ce maboyar magauci shine shedan wa mahallu waswasatihi kuma shine bagiran waswasin sa wa sannan wa gazuhi da kuma yakin sa duk abin da dan adam zai mutun na illa ainihin zuciya ita ce madubin sa to lokaci ne sa gurguje dai as'ilatu lil muraja'a sai ga in tambayi da muraja'a yace maza ara annabi sallam menene abin da manzo Allah yake kiyo wa aina kana zalik kuma ina ne wannan abin ya kasance nabi uzkur hikmata zalika ambata hikiman wannan kiyo da yi na ku fi ayi sanatin kanat hadisatu shaqqi sadar a wata shekara fi hadisan tsakirji ta kasance wa aina waqat kuma ina ta kasance na hudu uzkur tafasilul hadisa ambata fillan wannan abu da ya faru nabi ramma hikmatu shaqqi sadar nabi sallam wata hikima ce tattare da tsakirjin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwa saboda yana lokaci anan zamu dakata abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din amin wa sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin 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 amin